sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Lahadi 15 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi a irin wannan lokacin, bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin mata na musamman na kallabi da kan haska fitila a kan al'amuran da suka shafi mata, wanda Grace Alheri Audu kan shirya ta kuma gabatar. To amma sai mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin murƙushe ƙungiyar Hamas yayin da aka jibge sojojin Isra'ila 300 akan iyakar Ziran Gaza, gabanin farmakin da suke shirin kaiwa ta ƙasa akan mayakan Hamas a yankin. A karon farko, shugaban na Isra'ila ya kira kwamitin majalisar gaggawa akan yaki, ciki har da dan majalisar dokoki daga bangaren 'yan adawa Benny Gantz, a wani abu da Netanyahu ya bayyana a matsayin na haɗin kan ƙasa. Da yake ganawa a shalkwatar sojan ƙasar da ke Tel Aviv, Netanyahu ya ce dukan shugabannin Isra'ila suna aiki kai da fata don cimma muradan ƙasar su. Ministocin sun tsaya shiru na 'yan mintoci don tunawa da Isra'ilawa 1,300 da aka kashe a harin da mayakan Hamas suka kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Isra'ila kuma ta kaddamar da ɗaruruwan hare-hare ta sama da makamai masu linzami a kan Gaza, tare da kashe Falastina kusan 1,900. Har yanzu sufurin jiragen ƙasa na da mahimmanci ga mamayar da Rasha ke yi a Ukraine, a cewar bayanan da ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fadda a yau Lahadi, kamar yadda ta saba a kullum. Ta ƙara da cewa Rasha tana amfani da hanyoyin jirgin ƙasa wajen jigilan makamai da mai da ma'aikata zuwa cikin ƙasar. A lokaci ɗaya kuma, a cewar bayanan, tashoshin jiragen ƙasa a yankunan Ukraine da aka mamaye na tattare da haɗarin makaman artillery na Ukraine da makamai masu linzami. Ma'aikatar ta ce tabbas Rasha na ci gaba da kula da inganta hanyoyin sadarwata na layin dogo. Bayan haka, sabon layin dogo zuwa Mariupol da Rasha ke ginawa zai takaita lokacin kai kayayyaki zuwa filin daga da ke Zaporizhia, a cewar sabbin bayanan ma'aikatar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Watanni shida bayan da takaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu da basa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi, dubban mutane sun mutu, miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunansu, kuma Khartoum, babban birnin ƙasar wanda a baya ya haɓaka, yanzu ya fuskanci koma baya. Lokacin da bama-baman farko suka tashi a ranar 15 ga watan Afrilu, cikin fargaba mazauna babban birnin sun ga yadda aka lalata unguwanni baki daya, kuma harkokin muhimman ayyuka suka tsaya cik, lamarin da ya ƙara tsananta kuncinsu. Waɗanda suka iya tserewa zubar da jinin da ɓarnar da aka yi sun garzaya zuwa gaɓar tekun Bahar Maliya, kimanin kilomita 1,000 daga gabas Port Sudan, wanda a yanzu shi kadai ne birnin da tashar jiragen saman sake aiki a Sudan. Ya zama matsugunnin farar hular da suka gujewa rikicin, kuma wurin da baki 'yan kasashen waje ke barin kasar. Girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske guda biyu sun auku a yammacin ƙasar Afghanistan a yau Lahadi, lamarin da ya kawo katsewar wutar lantarki a lardin Herat, wanda dama ya fuskanci mummunar girgizar ƙasa mako ɗaya da ya wuce. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin awo 6.3 da kuma 5.5 sun faru ne mintoci 20 tsakaninsu da safiyar yau Lahadi, inda wajen birnin Herat ne tushen girgizar. Hukumomin ƙasar sun ce lardunan Badghis da Fara su ma sun jijjigu daga girgizar ta yau Lahadi, inda suka bayar da rahoton akalla mutane biyu sun mutu, sannan an kai wasu sama da 100 babban asibitin birnin Herat. Mazauna yankin da kuma jami'an yankin sun tabbatar da cewa an samu katsewar wutar lantarki a fadin lardun na ɗan lokaci bayan aukuwar girgizar ƙasa ta farko. Yankin yammacin Afghanistan da ya haɗa iyaka da Iran ya sha fuskantar girgizar ƙasa masu ƙarfi da ƙanana tun daga ranar 7 ga watan Oktoba, lokacin da girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 ta fara aukuwa a Herat.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma gefe guda don ba Grace Alheri Abdudama ta gabatar da shirin kallabi.
Sana'a da nake tafi albashi na gwamnatin tarayya. Ana kai matsayin level 13, ina level 13 a civil service. Amma sana'a kunin ayyana da sauran su tafi albashin wannan level 13 din.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Muna tare da kallabin mu ta mako wata ma'aikaciyar gwamnati da ke aikin asibiti da ta rungumi sana'ar sai da kunin aya da ta haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Za mu kuma ɗora a kan nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wata ɗabi'a da ke ciwo mata da dama tuwa ƙwarya, inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishiyoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazansu. Za mu kuma yi dubi a kan abin da ya sa duk da ci gaban da aka samu har yanzu dokar da ta shafi kare haƙƙoƙin mata ba ta da tasiri a ƙasashen Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu dora a nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wani lamari da ke tsonewa mata ido, inda akan samu waɗansu mata suna zama kishoyin ƙawayensu na ƙud da ƙud, a waɗansu lokuta ma su yi sanadin mutuwa aurensu baki ɗaya. Yau ma muna tare da masu nazari kan harkokin mata Salamatu Zainab Abdullahi da Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi, dukansu a garin Kaduna.
Namiji ne zai je ya auro kawarki, ki ce ya rasa wanda zai auro sai kawarki. Shi ne zai je ya auro wata bare, ki ce ya rasa wanda zai je ya auro sai wacce baki san halinta ba. To dan Allah, wa ake san namiji ya auro?
To wannan ne kenan, dai ta auren gawo mai zai matsalan baki shi da aka
ku ce matsalan.
To shi halas ne kuma auren mijin gawa ba halas ne?
A'a, ba fa halas bane. A'a, auren mijin gawa halas ne, amma in ga ina.
Yo, ko malamai kika tambaya su ce ba haramun bane.
To da yake yawanci ba ai auren nan da wuya ka ji kuma an samu natsuwa da kwanciyar hankali da kuma haɗin kai tsakanin mataye, saboda wannan tsoron da suke da juna cewa kin san sirri na zaki iya aiwa irin illata ne, ke ma na san sirrin ki kuma gashi nan. So irin wa'annan abubuwa yakan sa ba a samun natsuwa da kwanciyar hankali. Wannan shawara za a bada mu, wani mataki ya kamata a dauka? Shin macen mijin ya kawo mata bara ta kiyarda, ko kuwa a sai da amincewar kawarta sannan za a aure, ko kuma gaba daya tun farko ka a fara?
Akwai wanda ta yadda ta amince ita ya bata wuka da nama ta zabo mishi a cikin ƙawayenta. Akwai su
ta ban san shi da dakowan anya, ta dakowa abin
da ta san mijinta, ta zauna da shi lafiya.
ta zauna da shi lafiya ba rikici idan mace tana jin dadin zaman gidan mijinta tana gode ma Allah kuma za ta so in dai zaman na amana ne kuma zaman ibada yake za ta so ita ma wata ta zo ta kuma idan mijinta ya nuna mata yana da ra'ayin aure akwai wanda kirikiri zai ga yanki ni fa ba da ke kadai zan zauna ba to idan kin san mijinki yana da wannan ra'ayi tun farko zabo mishi da hannunki
to za ta ce ki samu wata gabuwa kenan a cikin
zan samu gabuwa kin da hali da Allah nake zaune da
kai sosai sosai
zan nemo maka daidai
ne ya zama
daidai ruwa daidai tsakiya
ka ce
sai dai ga maka halayen ta zan daya maka iya wanda na sani zan ce kai kuma ka je ka iya Allahnka
sosai
tunda kai namiji ne sun san irin kalaman da suke gaya mana zuciyar mata burki
wato ne da za a ba ku zabi kawai ma za ku iya yadda su aure
ba wallahi ba laifi namiji
in kin san takunki
eh sosai
in kin san takunki zaki iya yin takunki ki zauna lafiya da ita
to kin ga maganar da na faɗa kenan za ku iya hada kanku ku ce to rayuwa
eh wannan hanyar shi daban
wato
ce
zama
lafiya
zama lafiya in ka so ne da
kin ga
in dai har kina so na da amana kauna na amana eh na cancan
zaki zan da miji
tsakani da Allah
ne Allah menene a cikin
ku ci wannan mace ai dai mace
ta salami shi arzikin shi ma kai shi iyayen shi ji dadi mana
ma gaskiya fa kuma ga wance na gaskiya kenan an taso a tare kuma ga shi za ku zama a tare
na tunana nisa wannan magana ta sana'a ce kan rimin ziwa hora mata rimin ziwa ga mai tsuwa da sunan Allah idan Allah ki tashi ki tuka ko shabi inda rage ka tuka
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa duk da yake gwamnatoci da dama suna bayyana goyen bayan kare hakokin mata sai dai a zahirance mata na kokawa da cewa ba su gani a ƙasa abin da ya sa alamar tambaya akan ko yana yiwuwa duk da zurfin ilimi da ake da shi akwai rashin fahimtar inda dokar ta sa gaba kamar yadda barista Amina Umar Hussein tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano ta bayyana a hirarta da murya Amurka
kullun na tambayar kaina gari kamar Kano duk channel din mun fi muna da yawan gidajen radio da gidajen TV duk wacce ka bude a duk sanda kake so duk awan da kake so ana wa'azi ana fadan Allah da Annabi amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure saki in ka je kotunan mu da gingimin kenan in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su birth act violence suna magana akan cin zarafi na ƴaƴa mata da kananan yara musamman a cikin gida ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancan amma duk zancan ai an gama yin sa tun a inda ka dauko auren da ka'idojin sa cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharadin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka dauko aka baka ka tozarta su shine fa cin zarafin da ake magana akai in mace ta zo tana complain akan abinci in ka rike alƙawarin da Allah ya maka kayo da Allah wanda ya dauro aure ni fahimta ta a gurin Allah ya karbo a gurin Allah alƙawari ne shi da Allah shi kuma mallan da ya daura shi dada karatun ne wanda ya maka ne dan ka dada ji ka dada gani to amma sai ka tozarta wannan alƙawari da akai kai wannan shine abin da ake kallo a ce an ci zarafin ƴaƴa mata wacce ta zo tana complain ta je asibiti babu jini ai kai ka san ba a bata abinci ba ta haihu tana kan hadari ko jaririn nono ya ki zuwa ai ka san babu abinci ko ko an haifi dan babu suturar kirki ko ba a kai shi makaranta ba duk waɗannan haƙoƙi da yamma suke magana ko in suka rubuto doka suka kawo duk muna da su a musulunci mun karbi dokar nan mu eba abin da yake daidai da musulunci mu dada rattaba hannu akai ƙari ne kan ƙari abin da bai daidai ba mu gyara shi mu masa kuskure ma ya dawo ya kalli abubuwan da ya daidai da addinin mu wanda zaka ga in most cases in aka dauko doka da take da sashi 30 bai fuka samu sashi 6-7 wanda zaka ce bai daidai da daidai ba wani kuma ya dan yi daidai amma a can ya dan karkace to sai a waskato shi ya dawo kan addini tunda dai ko ta jaha tana da damar ta dau dokan nan ta yi mata kuskure ma ta gyara ta ta zama daidai da addinin ta da al'adar ta ka fahimce ni wannan dokoki da ake yi zai rage mana cin zarafi yanzu misali kasashen Saudiya kasashen Larabawa duk kasashen musulmi na duniya comparative Islamic law ya nuna cewa duk suna da dokoki na aure. Duk suna da mu ne ba mu da doka aure. Misali Saudiya tana da doka da in albashinka ko samun kai kai gejin kaza zaka iya ƙara aure. Ka fahimce ne? Mu ko ba mu da ita. Wanda akan wannan kuɗi anan muke tozarta. Tuna in baka da shi dole wanda suke karkashin ka fa su tozarta. Shi magana ta aure magana ce ta ci da sha. Kuma idan ba a ci an koshin nan ba ba a samu adukwacci da sha ba shi isa a kalamin Bahaushe al'adance babu ma koshi ta ce in dai da abincin aici kenan kuma wannan aici kenan din an saba wa musulunci shi isa na ce maka al'adance ne ba a san magana yanci amma addini ya gama da yancin nan ya ebo haƙƙoƙi bayan yanci da ya bayar ya ebo haƙƙoƙi ya bayar
Wa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Madam Talatu Haruna da ta rungumi sana'a da aka san masu karaman karfi da shiga kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya Abuja da kewaye. Kada an kai ku da nisa ga Hajiya Aya da ƙarin bayani kan wannan sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya.
Na bari na gara kuwa kiɗa ka san kama dokin mata mata suna ta sana'a nema.
To yaya wannan batun matsalan man fetur da ake fama da ita sakamakon wannan janye tallafin man fetur ƙarin farashin kayayyaki yake shafar wannan sana'a taku?
Gaskiya sana'a ta jijjigu sosai don hei da na kai wani munzali ma na haƙura ma da sana'a. Lokacin da aka ƙara kuɗin man fetur kin ga nefa wutar nefa ba ta ishe mu ba. Dama solidly muna running generator. Sai kuma Allah ya sa wutar ta zo ita ma muna mani.
Domin banda markaɗe wannan sana'a ta ku dole ne kuna buƙatar akwatin sanyi.
Amfani da mashin.
Da kuma kankara.
Da kankara da mota da ake zuwa kasuwa. Dan mu kayan da muke amfani da su fresh wa muke amfani da su. Za a je tunda asuba a tafi kasuwa a je a kwaso kaya a kasuwa a fruit market. A kawo a yayyanka a blending a abubuwa kin ga ko blending din ma duk wutar lantarki duk wutar generator ce da lantarki. So lokacin da aka yi wannan ƙarin da naga cewa dai lissahi bisa ga kayan naga ba fita sai na yanke shawara cewa ko kuɗin zan canza ko a riƙe mani sai babura ko mota ana mani uba duk sati ana ɗan sa mani abu ɗan kaɗan ina samu dai ina ruwa ma kaina asiri. Gaba ɗaya ma kawai sai na kulle sana'ai. Amma ina tabbatar maki cikin kwana uku sai da muka dawo da sana'ai.
Saboda bukata.
Mutanen da suke mu'amala da mu suna sayya muna bukata. Mutane ma da kan suke ma gaya min cewa ki sa kamar misali lokacin da aka janye tallafin man fetur muna saida kunin 600 roba. Mutane ma da kan suke gaya min cewa ki maida kunin ki 1,500 za mu saya.
Roba.
Dan ban taɓa manciya akwai wani da ya kira ni a waya dan ina da layin business inda nake amfani muke sai da dan zaka turo order dan zaka kira kuma lokaci kai order ka. Ya kira ni a wannan layin ya gaishe ni na ansa. To mutumin bai ma jin Hausa sai ce mai is it that Hajiya Anya Hajiya Talatu kunin Anya. Ya ce mashi yes I'm good. Hajiya, you know no business. You are not an evil woman. You know no business. This your kunin anya, even if it is 2,000, we will go come buy them. Make them 2,000 and see, we go come buy them. So, gaskiya, abokan da mutane da ke sayan kunin, su da kansu suka yi encouraging dina suka nuna min cewa kowa a Najeriya yake, kowa ya san matsalar da Najeriya ta shiga. Hajjia Talatu, wannan kunin da yake ki kara mashi kuɗi, mu za mu saya. Na ce to, sai na je social media na sa, na ce musu to za mu fara kunu ranar Alhamis. Akwai kunu waɗanda suke son su saya su samu mu order don mu sani. Shikenan ranar Laraba bayan na sa wannan, sai na kira ma'aikatancin su da a zo a fara aiki. To ranar sai aiki yi mamu, ya ko da yake dai ranar ma ban yi tunanin zan aikin da ba, sun ce ni akalla roba 200 mu ga kamun liddan sana'ai.
Musamman ma da yake za a ƙara kuɗi.
Eh, za a ƙara kuɗi. Sai na ce musu, da na ce a roba 100, sai ya ta Hajiza ta ce mun a'a mama, mu dai 200, kada a zo a yi 100 kuma ya ƙare mu, da muna nuna wahala aiki. Ai kamar roba 200 mu ga kamun liddan abin, ai ba zai lallace tun da yana cikin freezer. Sai na ce to muka zanna muka lissafi. Da muka lissafi muka ce to za mu mai da kunin 1,000 akalla dai zai coverin komai. To ina tabbatar miki da muka yi wannan kunu 200 ranar Alhamis muka tashi da safe za a fara sai da kunu. Wannan kunun ko karfe 1 rana bai kai ba ya kare.
To masha Allah,
mutane na ta turo kudin su na oda
ba kunu.
Mutane na ta kira a waya ba kunu. Wani mutum da ya taso da motar shi tun daga Asokoro yazo gida sayan kunun, na ce mashi ba kunu da ya kama masifa. Ai wannan wulakanci ne, na kono mai na da tsadan mai na zo a ce mun kunu ya kare, bayan kin sa kin ce za a yi kunu. Na ce mashi kai hakuri. Daga nan muka dauki lambar shi, na ce mashi zan sa a kawo mashi kunun har gida inda yake true delivery channel din mu, kuma ba zai biya ba. Na ce mashi roba nawa yake so, yace tunda ma abin ya zama haka da dai nazo in sayi roba 10 amma ki aika min da roba 20. Na ce mashi kunun fa ya koma 1,000, yace ko 2,000 yake. Yace ina da karamin yaro a gida na, in bai sha kunun nan ba ba mu zaman lafiya, kuka yake mamu.
To
yace a kawo mashi roba 20. To da haka sai ya kai ga ma mu karin kudin da muka yi ma kunu bai ma shahe shi ba. Dan ina tabbatar miki koyo mun yi aiki.
To shi wannan
haka da nike wannan hira da ke muna yin zuɓu.
Naji wannan kunin aya, mutane suna bayyana cewa ko likitoci suna karfafa ba ko yara da suke fama da tamowa ko kuma mata masu shayar da jarirai. Na gaskiyar wannan magana.
Gaskiya wannan magana take, especially mata ma masu juna biyu da wanda suka haihu su ne manyan kwastomomi na, don yawancin su za su ce mani suna in suka shashi suna samun ruwan nono yadda ya kamata. Kuma haka zaki ga yawanci marasa lafiya da suka ji jiki, haka zaki ga yan uwansu suke oda su ce muna da mara lafiya yana bukata, za su zo su saya su tafi da shi. To ni dai a level ina na yi kokari na yi maintaining product na as organic product. Kamar kunun aya ba mu same suga. Dabino ne tsantsashi da kwakwa da kuma ita aya kanta. Sannan kuma kamar su mixed fruit da kamar zobo da nike yi shi ma ba mu same suga. Idan na tace rake maimakon a sa suga fara sai in zuba wannan ruwan rake. Sannan kuma muna ƙara mai su pineapple, su lemun ɓawo, za a matse shi tunda akwai injin ɗin matse shi. Haka muke muna ƙaitar da soban nan, don wannan soban gaskiya shi muna yi so biyu ne a sati. Za mu yi roba 500 nashi, so biyu a sati, kin ga roba 1,000 kenan. Kamar yanzu wanda muka yi wannan satin 1,000 ma gaba ɗayan shi ya ƙare.
Tun ma ba kai ko ina ba.
Kuma ina da oda kusan roba 120. Wanda ba a iya ba su ba. Shi yasa ya yau dole muka kashe yin su kankana, su pineapple da su lemu muka kashe yin su. Muka yi concentrate muna son mu yi zoba. Dan a yau Laraba already zobo ya kare, kuma ina da oda roba 120. To kin ga daga nan zuwa Asabaci bisa ga hasashe na da na sai da mutane ke sai roba 500 za ta kare.
Tun ma ba kai ranar yin ba.
Tun ba da ran asabaci za mu yi shi. Allah ya kai mu rai da lafiya.
To
shi sana'a kam tana da amfani ga ƴa mace.
To banda
wannan sana'a da nake yi. Tafi albashi na gwamnatin tarayya.
Gashi kuma a matsayin babban ma'aikaciya.
Ina kai matsayin level 13. Ina level 13 a civil service.
To
amma sana'a kunin ayyana da sauran su tafi albashin wannan level 13 din. So kin ga shi yasa ya kowa ba zai iya shiga aikin gwamnati ba. Gwamnatin tarayya ba ta dauka kowa aiki ba. Mu faɗi mu kanmu gaskiya. Amma da gwamnati zake kokari ta buɗe organization na entrepreneurship a koya ma jama'a matasa da mata su koyi sana'a a tallafa masa su yi shi kiwon kifi kiwon kaji da sauransu ina tabbata maki za ba ma ni zai mai da hankalin shi kan aikin gwamnati dan ko ni yanzu haka da nake na fara tunanin in na dan ƙara kaiwa ni matsayi ma ni aikin gwamnati ma aje masa abin su zan yi.
Yawa to banda yin sana'a nan kina sayarwa kai tsaye da waɗannan ma'aikata da kika ɗauka kuma na lura kina koya ma waɗansu wannan sana'a.
Gaskiya nikan koya especially ni wadda harka ta wata ƴaƴa mata ce. Duk harka ta ta ƴaƴa mata ce. Kaman ƴan mata haka na samu ƴan mata wanda kamar suka gama secondary school ko suka gama university ba su da abin yi. In suka tuntuɓe ni suka ce suna son su koya. Ina sa su su zo. So biyu a sati ina koya masu sannan in suka kai wani level ba ma kin san an ka ban mutum ka fara koya mashi abu ka ce wai ya tafi gida iyayen shi su sai mashi ko ya je ya nema ba za ka achieve abin da kake so ba cikin ribar sana'a ina ware wani kaso ni da kaina zan sai masa dabino zan sai masa aya zan koya masa in sai yadda ake wanke amma zan koya masa yadda ake wanke ta tunda kin ga ita dole yanayin ta sai ya kasance da tsafta dan ba dafa ta za kai ba zan na in koya muku yadda za ku wanke ku tsince tsakuwa ku wanke ta tsaf sannan in sun wanke din sun gyara kuma zan raba masu zan kasa ta in raba masu in ba kowa in ce ka je gida idan kuna da blender kamar ka daka hada ka yi ka ba iyayenka zan baka kamar roba junawa in ce ka tafi da shi gida kai ma ka hada naka ka ba iyayenka su testin su ji naka ya kai nawa da haka za su mike suna yi dan ni yanzu wannan sana'a akalla na samu shekara 22 zuwa 23 ina yin ta standard
ya rasulullahi mata ka are na sana'a mata kai ku kama sana'a mata ai ku ni ku ko ai ko sai ku da da ko aka samu
madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna da kuma rawanin mu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kuma dalla a gaida Grace Alheri Audu to masu sauraro duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na daren yau sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za ku je abokan aiki mu dauki da wani sabon shirin yanzu ko a madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin da Jimmy Lawrence Gresham da ta hada shirin baki daya ta bada umarni da ma injiniyan mu ta yanzu Tian ni Hawwa Sharif muku fatan alheri daga nan Washington DC sai da safan ku.